ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida, shirin da yake zo muku daga nan gidan Radio Jihar Kano wa mabada mama karkashin jagorancin Shehin Malami mai girma Sarkin Malaman Gaya a Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimin Sunnatin Nabawiyya, wanda yake mana bayani akan zamantakewa ta ma'aurata da kuma yadda za a shawo kan matsalolin da suke damun rayuwa aure, a kuma dora rayuwar akan tafarkin koyarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To kamar kowane mako insha Allah an kasance da mu, za a ji bayanai da malam zai musamman a wannan makon. Muna da manyan wasiƙu guda biyu waɗanda malam su zai amsa insha Allah kafin kuma wani mako. A daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da kuma radio a karama kalla, mu nema barka da zuwa.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin. To malam, bari mu je kai tsaye da wasiƙar mu ta farko a wannan makon, wadda wata baiwa Allah ta rubuto daga Zaria, wadda ke cewa malam ni mijina muna zaune lafiya kuma mun haifi ƴaƴa har guda huɗu da shi, daga nan sai sabon aure ya sa ta a wani gidan ba gidan da muke zaune da shi ba, ni ban canza masa komai ba kuma ina nuna masa farin ciki na ina goyon bayansa, ina yi masa biyayya kamar yadda ya kamata. Amma a yanzu haka magana da lokacin da na rubuto wannan wasiƙa, sai kwana biyar wata rana har sati ɗaya yana gidan ita amaryar tasa, sai dai ya turo mun a kawo mun cefane ko kuma kuɗi. Sai sanda ya ga dama ya yi raɗin kansa sai ya zo da rana, na ce masa wannan haramun ne, ya kamata ya dinga raba mana kwana kamar yadda shari'a ta tanada. Sai ya ce aini a yanzu na tsufa, kawai na kula da ƴaƴana, don Allah malam ina so a yi masa nasiha da shi da irin masu halinsa, domin irin waɗannan abubuwan zai iya jawowa su shiga cikin fushin Ubangiji.
Gaskiya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. To gaskiya wannan irin waɗannan mazaje ko shi wannan miji abin da yake ƙware bai kyauta ba, kuma shi aure fa ba aure, wato mutane kawai idan suka auri mace sai su saka ƙafa su shure hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsakanin ma'aurata, su sa ƙafa su shure abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara tsakanin ma'aurata, ya kasance su ƙirƙiro tasu shari'ar da tasu dokar daban. To babu shakka, wato kamar tunda Allah ya, wato kamar su suka halicci kansu, kuma matan ma su suka halicce su, saboda haka ko bayansu ne sai yadda suka ga dama da su, sun manta da cewa Allah subhanahu wata'ala yana kallon su, yana ganin su. Haka dai galibi yawancin yanzu ma'auratan ake kawai kara zube kawai, kowa wato shi ne ke ɗaukar doka a hannunsa. Saboda wannan gaskiya ba daidai ba ne, kuna zaune lafiya ƙalau da kai da matarka kuma uwar ƴaƴanka, kuma yanzu kuma ka yi wata gaba ɗaya ka ci kan, kuma ka ƙaurace ka koma gurin waccan. To anan ka taka doka ta Allah subhanahu wata'ala, ka aikata abin da za a ce ka ba irin, saboda dukkan wani umarni da ya zo a cikin Alƙur'ani wannan wajibi ne. Allah subhanahu wata'ala cewa ya yi walan tastati'u an ta'dilu baina ta wala harz fala tamilu kullal maili, an ji ba za ka iya daidaita ƙauna tsakaninka da matanka gabaki ɗaya ba. To amma kar ya kasance wacce ɗin wato ba ka so ko kuma san ta ya zama to wato kadan ita zance gabaki daya ka jirgi ka koma gurin wacce din kake so Allah ta'ala ya hana sautin nisa'i fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka karka karkace gabaki dayan ka gaba dai wai ka koma gurin waccan din wannan kuma ka batta kaman wata ratayayya ita ba mai aure ba ita ba marar aure ba kaman ka sake ta Allah din da ya halicce ka ya hana ka wannan kuma ma ba adal haqqi illa dalal in kaki dan kanka kai ka halakar da kanka kai ka cutar da kanka kuma kana nan yanzu a rayi baka san me zai faru ba gobe a gare ka baka san me zai faru ba kila ko a ƴaƴanka kai ma te magana ka ce wai ai yanzu ita ta tsufa bayan kuma yana ɗaya daga irin wato girman kan maza wato idan mace ce wai in ta gaya masa doka ta Allah subhanahu wataala wai sai shi kuma sai ya san yadda zai ya gwale wannan magana duk wanda ya kasance yiki raba kwana tsakani da matarsa wannan mutum ya kasance fasiki ba za a karbi shaidarsa ba kuma za a bashi kwana uku ya tuba ya raba kwana uku in bai tuba ya raba kwana ba kawai a kashe shi mutane suna san to ai dokar tana da girma Qur'ani da hadisi daga muwar malamai sun tabbatar cewa raba kwana wajibi ne wanda ya kiyaye raba kwana to lalle za a bashi ya tuba in bai tuba ba shikenan sai a yi mar hukunci na
mallan shi dokar tana da matsananin da mutane suka dauka abu ne mai sauki
duk gashi nan a cikin dindindin a littattafan fiqh da shi da mai ridda da irin wannan za a kai yustatabu salatan ba kashe shi ba to alkali zai ga irin ta'aziri da zai masa ni kisan ne in ba ni kisa ba ne to amma dai in ka ji ana cewa za a bai mutum kwana uku ya tuba in bai tuba fa to shi kin to za a yi mar hukuncin da ya dace ko da ba kisa ba ne dan saboda wannan bala'i ke ɗauka kan saboda ko a lahira idan an je in ka ga wanda ya kasance mutum ne gashi amma rabi kansa rabi da kunne ɗaya da ido ɗaya da hannu ɗaya da ƙafa ɗaya to wanda baya raba kwana ne tsakaninsa da matar ba ma sai ka tambaye kowa ba haka nan ko kuma ka gan shi a jirge yana tafiya wa shiqquhu ma'ilun ɓangarensa ya karkace to shaida ce da wacce za ta nuna wa waɗanda suke gurin taron tashin kiyama gaba ɗaya su fahimta wannan bai adalci tsakaninsa da iyalansa ba in an ce adalci ko da yaushe adalci abin da ake faɗa shi ne raban kwana in kwana ɗaya ne kwana ɗaya in kwana biyu ne kwana biyu idan uku ne kwana uku sai idan an zauna ne ko an yi wata yarjejeniya ba tare da fawula kan shi ko wani abin da kowa a yadda ra'ayinsa yake so to nan ba laifi kamar a ce ko mutum ne yana fadauci mutari ya je wannan gari ya kwana kaza ya je wannan gari ya kwana kaza ko a can yana da mace can ma nan ma yana da mace can ma yana da mace to duk wannan gwargwaron yadda ita tafiya ta nuna masa to haka nan zai yi a raban kwana saboda haka bayan raban kwana kuma har tsarin yadda za a riƙa bin ɗaki shi ma wannan alfafa yake in ka tsallake to sai Allah subhanahu wataala shi ma sai ya kama ka in kwana biyu ne kai wannan kwana ɗaya wacin kai kwana biyu to sam baka kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da ya aure ummu salama tana son sa kware da gaske shine sai take ci da shi ita tana so ya zauna gurin ta kwana bakwai shine sai ya ce to in sai dai ne miki kwana bakwai to su ma sauran mata duk sai na yi musu bakwai bakwai to saboda haka ta yadda a yadda tsarin yake to inda girma da arziki ne inda shawara ne akwai abin da ake cewa kamar wato sulhu inda shawara ne da girma da arziki ana iya yin sulhu din ya kasance ita ce da kanta ta sauka daga kan haƙƙinta ta baka ko ta bi amarya wannan daban yake amma kawai ra'ayin kanka dan saboda tun ƙarfi da wulakanci ka ce a kai ga yadda kai ka tsara saboda haka ce aikin tsufa to kai me to ke cin tsufa saboda haka sai ki kula da yara to ai da kullu saki din lakit sauran rayuwa waye zai biya mata bukatun da suke na zuciyarsa na atifiya kai Allah ta'ala ya dorawa in kaki to kuma ga kanan da kai da Allah din subhanahu wata'ala saboda haka kamar nun kumba ne kamar katanta tunda dai har take yin wannan magana to ai ba ta kai tsufan da har zaka ce ta zauna ta yi zaman ƴaƴa ba ga ka amma kuma ta zauna zaman ƴaƴa inda ba dan tana da mamora ba ai ba za ta yi wannan ba ba za ta dane ka ba ya kamata mazaje idan matansu suka ba su shawara ko suka gaya musu wani nassi su dawo su karɓa kan su yi girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ai baka kai shi ba lokacin da ummu salama ta ba shi shawara lokacin da ya ce a yi a ware umra lokacin da aka yi wannan sulhu na Hudaybiya ɗin nan sai sahabbai kawai su riƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci sai ummu salama ta ce abin da ya kamata kai kawai ka fita ka je ka kirawo wan zamun ka kawai imma aski shedar ka wari umar shi ne ya fita kuwa salin ya kira wan zamun ce bismillah sabi suna ganin annabi za a yi mar'aji shi ken sai dandan kowanne sai ya zama wan zamun na kusa da shi duk gurin gaba daya ya zama an ruɗe da aski to kaga wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka zamu ga sai na Umar yana irin cikin tawagan nan fa ta mulki an taho sai wata mace kawai sai ta tsare shi sai ya dakata kuma wato irsuna kuma tana gaggamar magani kuma ya shiru shine sai ake mata tambaya wannan wace ce a matsayinka mace sai ce a'a wannan fa kaula ce fa wacce Allah subhanahu wataala a saman bakon sa ya jiwo maganar ta ya saurare ta ya kuma ba ta amsa ni wane ne da za ta ce za ta yi min magana da ni na kina saurare ta ko kuma lokacin da ya zo yace a jama'a saboda irin sadaki da ake yi din nan ya fa fara wucewa gona da iri lalle lalle ya kamata a kayyade sadaki saboda kai ya hawo munbari jama'a daga yanzu sadaki kawai dirham 400 ne kar a wuce wannan zai sako sai wata mace ta zo ta tace ta kuma ta ce ya amirul mu'minin yaya Allah subhanahu wa ta'ala zai bamu abin da ba shi da iyaka ya ce wa ataitumu hunna wa ataitumu idahunna kindara ku be wa ɗaya da cikin su su matan kindara eh wata dukiya mai yawa wata falala gashin tinkiya ba iyaka amma kai ka zo kai iyakance mana to sai ichi baya ta haihu ya koma kan mambari jama'a da na ce na kayyade sadaki saboda haka yanzu na soke wannan saboda kowa yana da ilimi har mace banda Umar ka gani a cikin jama'a fa a san cin yana gaggabi abin nan galiyar cikin mulki kaga amma ya tara bai ji kunya ba bai ga wani kaskanci bai ga cewa wannan mace ce ba ga mazan fa su bu su jawo hankalinsa ba saboda haka ya warware hukuncin da ya yi to waye kai kuma da har wai dan ta ce da kai Allah ta'ala ce cewa a raba kwana ba wai ka zo kai ka kawai da rana ita kuma wacce can ka je ka kwana bakwai ka kwana goma a can to da sai ka inda kai mai tsoron Allah ne da ka yadda Allah ne ya halicce ka ba maganar ta zagani ba haka abin yake sai ka sauko daga wannan ra'ayi naka sai koma wannan ra'ayi na nafsi da ta gaya maka
ya kira maka Allah a sauran lokacin mu akwai wasiƙa ta biyu wadda suke cewa malam ni matsalata da mai gidana shine nake so a taimaka a yi masa nasiha tare da sauran mazaje masu ilimi masu irin halinsa dan ni yanzu komai na yi sai ya yi min fada kuma babu ruwansa da abinci na ko mai zan ci idan na yi masa magana sai ya ce shi ma ba shi da shi kuma gani ni da ƴaƴana baya ba mu idan na je na faɗa wa ƴan uwana don su taimaka min akan halin da nake ciki sun zo don su taimake ni ko yayana ko kuma ƙanina wanda sai muke uwa ɗaya uba ɗaya sun zo daga gidanmu don su kawo min abinci sai ya ringa zargina yana cewa nema na suke yi duk da cewa ya san su ya kuma san a dangantakanmu ta ƴan uwa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da su.
Wannan ba shi ne abin da ake cewa a da shi ka hana ka kuka kenan. To shi abin da Allah subhanahu wata'ala ya shirya wa mazaje shi ne wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da matayenku bil ma'ruf da duk abin da ya kasance ma'arufi ne wato wani abu ne sananne na alkhairi ba na sharri ba wannan abin an san shi zai daɗaɗa wa mace wannan abin an san shi zai kawo danƙon zaman lafiya wannan abin an san shi ba zai jefa ita mace ɗin a cikin baƙin ciki ko a ɓacin rai ko a wani hali ba ciki ku har da irin wannan kishi wanda ya kasance mai tsanani kishi yana ɗaya daga cikin irin abubuwa guda goma waɗanda ake so su zama ba a yi sama ba ba a yi ƙasa ba in ka tsananta to ka jefa ta a cikin wani hali ta rika ganin ba ka yadda da ita ba in ka sassauta kuma shikenan kawai ka zama da yusi to saboda haka zagi wanda zagi san ba ma'ashira ce bil ma'arufu ba iyaye su haifi yarinya su tarbiyyantar da ita ka nema su ɗauko da farin ciki su baka kai kuma ka zo ka riƙa musguna mata komai ta yi ka riƙa yi mata faɗa ka ne mata faɗa to ka rabota da iyayenta kai ne mijinta kwanciyar hankalinta yana hannunka rashin kwanciyar hankalin ma kai ne dan Allah ta'ala cewa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i maza su ne shugabanni a cikin gida su za su rika bada umarni su za su rika yin hani to kazo tazo a maimakon ya kasance ka jikita da adalci sai kuma komai tai ka rika mata fada ka rika mata fada abinci wanda wajibi ne a kanka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato yana daga cikin babban laifi wanda mutum zai je da shi lahira shine idan ya sarrayar ya wulakanta wanda yake ciyarwa ya hana shi abinci ko kuma wani hadisi mai yana ce ba wani zunubi da yafi girman zunubin da zai kasance na wanda ya kasance yana sarrayarwa yana wulakanta iyalansu wajen ba su abinci baya ba su abincin da zai ishe su ka hana ta abinci kuma tana gidanka a kulle kuma kai ka hana ta abinci ya za a yi ta rayu dole akwai hanyoyi tilas ko ta yi mummunar hanya ko ta yi bara ko ta yi roƙo ko ta shiga kafofin yaɗa labarai neman yi da za a yi ta rayu ko ta tafi wata sana'a daga ganin irin wannan mutum ba zai kyalita ma ta je ta yi sana'a ba tun da ƴan uwanta ma sun zo ya zarge su to aka yi sa'a ya zama cewar ba wata mummunar hanya ta bi ba ta gaya wa ƴan uwanta ne kuma ƴan uwan nan nata kasan su wasu ɗaya ubansu ɗaya amma kuma dan saboda zunubi da alhaki bai ishe ka ba wai kai kuma rika waye zargin ta ita da ƴan uwanta ba uwa ɗaya uba ɗaya wai suna neman ta to wai ya za ta kenan ya fito ishe kawai shi yana so ne kawai ta mutu kawai bai faɗa ba da ƴaƴanta saboda ya hana su abinci kuma sannan kuma yana zarginta da waɗanda ke bata to wannan idan da kuma wani ne ke bata ko wani makwabci ko kuma daga wani guri hakan nan ana kawo mata waɗannan fa ƴan uwanta ne fa wanda su suka ba shi ita babu shakka wannan abinda shi wannan miji yake yi babu kokonto babu shakka abu ne wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala ya saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah subhanahu wataala ba zai baci ba kwaro wannan in ka cuta Allah ta'ala ba zai bari baballan tana a ce dan adam wala kada karramna bani adam Allah ta'ala ya girmama dan adam amma kai kasance ka wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce istausu bin nisa'i khairan
na
lalle ne muku wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhair
na
lalle ku rike su da girmamawa abinda Allah ta'ala ta mulki ja in sakun bi ma'rufin aw tasrin bi ihsan in kasancewa cewa kai ke ta da girmamawa da karramawa ba zagi ba mulgunawa ba hana abinci ba hana tufafi ba hana ta gurin zama kikkiawa gurgudan iko in kuma ba za kai ba to ka sake ta shi ma sakin ba na wulakanci ba imsakun bi ma'rufin aw tasrin bi ihsan in ma za a rabun sai ka kawo ma kyauta ka bata. To wannan shine abu abin da ya kamata ta maza su rika yi, amma wannan gaskiya wannan yaddi ya dena, in ko bai dena ba to shikenan. Allah subhanahu wataala dai shine yake da iko akan komai, kuma shine ya bada umarnin gaya ga da ra'ayi yake. To wannan kuma dabara ta rage wa mai shiga rijiya babu shakka Allah ta'ala ba zai bari ba duk wanda ya zalunci wani, ba a kan da za a yi Allah ya bari dan saboda addu'ar wanda aka zalunta babu wani abu tsakaninta da Allah subhanahu wataala, kai tsaye take tafiya.
Ma sauraro kusan rabin sa'a kenan muna tare da Shehu Malami Sheikh Dr. Yusuf Ali mai girma sarkin malaman Gaya, wanda ya amsa tambayoyi wanda kuka aiko da su, tare kuma da nasiha akan zamantakewa ta rayuwar aure. Insha Allah a kasance da mako mai zuwa za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Halin yanzu a madadin kuma sauraro da kuma radio, muna jaddada godiya kwarai da gaske ga Sheikh Dr. Yusuf Ali. Muna fata Allah ya kai mai girma sarkin malaman Gaya gida lafiya. Shehu, mun gode kwarai.
Amin amin, ni ma na gode kwarai da gaske ga wannan lokaci. Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi, shi kansa shi mai gidan Halim Gali Sadiq da kuma kai da kake taimaka masa. Allah ya ci gaba da yi muku jagora, kuma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha da ma sauran gurare. Allah ta'ala ka tabbatar mana da kwanciyar hankali ma'aurata. Allah ta'ala ka ba su hanyoyin da za su rika warwarewa irin matsalolin da suke damun su. Innaka ala kulli shay'in qadir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To ma sauraro, ga waɗanda suke biye da mu a radio kuma suke so su ji musamman bayanan da malam ya da addu'o'in da yake bayarwa, za a iya kasancewa da shafin Facebook, inda za a iya ganin malam a shafin, idan ka rubuta Sheikh Dr. Yusuf Ali insha Allah za ka gani, kuma za a ci gaba da sauraro har ma sauran shirye-shiryen da muke a baya. Halin yanzu a madadin abokin aiki na wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Kabir Kagwaya, da jagoran shirin Gali Sadiq, ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya ba mu alherinsa.